Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta voahausa.com a internet. Ma sauraron mu a Nyamai babban birnin kasar Jamhuriyar Nijar na iya kama mu ta VOA Africa akan mita 102.5 a Zango FM, a duk faɗin kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya FM a birnin Kwani. Masauraranmu assalamu alaikum, Halima Jumarauce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan yammacin Lahadi 19 ga watan Yuni. Da watan dukkan ku kuna nan lahiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tare da su, da farko ga Grace Alheri Abdu da kanin labaran duniya.
Gaban kasar Rasha Vladimir Putin ya yi na'am da neman adama da 'yan hamayya a gwamnatin Bashar al-Assad na kasar Siriya. Hukumomin kasar Belgium sun tuhumi mutane uku da laifukan ta'addanci daga cikin 12 da aka ƙara yi wa tambayoyi. Kana Amurkawa sun yi bikin ranar ubanni tare da jimamin mutuwar mutane 49 da aka kashe mako guda da ya shige.
Ashe da ba da azumi biyu da an gaga sanama.
Haka yake.
To kamar kowace Lahadi, Grace Alheri Abdu na tahe da shirin bishara, amma kafin nan muna tahe da rahotanni biyu daga Najeriya, ɗaya daga jihar Ogun, ɗaya kuma daga jihar Sokoto. Sai kuma rahoton musamman daga garin Boso a ƙasar Jamhuriyar Nijar akan halin hirgicin da jama'a ke ciki sanadiyar har-haren Boko Haram. Za ku ji duka wannan bayan Grace Alheri Abdu ta gama karanto labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya amince da tayin damawa da wakilan kungiyoyin hamayya a gwamnatin Siriya, sai dai bai goyi bayan cewa shugaban kasar Siriyan Bashar al-Assad ya sauka daga karagar mulki ba tare da bata lokaci ba. A wata doguwar hira da Fariz Zakariya ya yi da shi a tashar CNN da aka nada ranar dandalin tattauna harkokin tattalin arzikin kasa da kasa da aka gudanar ranar Juma'a, Putin ya ce hanya ɗaya da za a iya tabbatar da cewa an kafa turbar demokuraɗiyya a Siriya ita ce samar da sabon kundin tsarin mulki da gudanar da sabon zaɓe a dukkan matakan gwamnati bisa tsarin wannan sabon kundin tsarin mulkin. Ya bayyana shirin na Amurka a matsayin wanda ya samu karɓuwa, sai dai ya ce kamata ya yi a yi la'akari da zahirin abin da ke ƙasa wajen cimma wannan guri. Putin ya yi watsi da tambayar da Zakariya ya yi mashi kan ikirarin da Assad ke yi cewa zai kwace dukan yankin na Siriya, sai dai ya ce ana buƙatar tattaunawa da dukan ɓangarorin da abin ya shafa da suka haɗa da Amurkawa da yake ambato a matsayin abokan hulɗa. Gwamnatin shugaban Amurka Barack Obama ta ce tana so Assad ya sauka daga karagar mulki ba tare da ɓata lokaci ba. Sai dai Putin ya bayyana wannan a matsayin burin da ba za a iya cimma ba, ya kuma ce ba hanyar samar da canji a Siriya kenan ba. Belgium ta kaddamar da mummunan matakin tsaro, kuma hukumomi suka ce sun tuhumi waɗansu mutane uku da ayyukan ta'addanci jiya da dare sa'o'i bayan da Majalisar Tsaron Ƙasar ta yi wata ganawa domin nazarin ƙwararrun shaidu da suka yi nuni da cewa an yi wani yunƙurin kai hari. Prime Minister Charles Michel ya ce Belgium za ta ci gaba da zama cikin matakan kula kowace sa'a, sai dai babu wata matsala dangane da gasar cin kofin ƙasashen Turai ta shekara ta 2016 da aka gudanar jiya Asabar da aka yi ba tare da wani fargaba ba. Belgium ta kasance cikin yanayin ko ta kwana da sa ido kan ayyukan ta'addanci tun da aka kai hari a watan Maris a tashoshin jiragen sama da na ƙasa a Brussels da ya sanadin kashe mutane 32. An kama sama da mutane 40 a samamen da aka kai ranar Juma'a, sai dai galibi an tsare su ne na ƙaramin lokaci. Aka kuma ci gaba da riƙe 12 domin ƙare musu tambayoyi kafin daga baya aka saki 9 daga ciki a ranar Asabar da dare, wato jiya kenan. Hukumomin ƙasar Belgium sun ce za a tuhumi mutane uku da aka tsare a yunƙurin aikata da laifin yunƙurin aikata laifukan ta'addanci. Hukumomin sufurin jiragen sama na ƙasar Iran sun sanar yau Lahadi cewa kamfanin jiragen sama na Amurka Boeing zai cimma yarjejeniya da Iran na sayarwa ƙasar jiragen sufuri guda 100. Wannan na cikin yarjejeniya uku da aka cimma tsakanin Iran da kamfanin jiragen sama na ƙasashen yammaci na sayarwa Iran jirage 200 tunda Washington ta dage takunkumin tattalin arziki a watan Janairu da aka kakaba wa kasar. Shugaban hukumar sufurin jiragen sama na kasar Iran Ali Al-Badari yace muna da jirage 250 a kasar amma bukatar sake 230 muke da ita. Sai dai ya kara da cewa ba a kayyade lokacin da za a sami sababbin jiragen ba. Galibin jiragen sufurin kasar Iran sun lalace suna bukata a canza su, sai dai kamfanin Boeing yana jiran izini na ƙarshe daga Baitul Malam Amurka, inji Abezade. Kwangilar jiragen na kamfanin Boeing ta kai kimanin dala biliyan 17 idan aka kammala. Wannan kuma shine karan farko da Iran za ta sayi jiragen Boeing tun lokacin juyin halin Islama na shekara ta 1979. A watan Janairu, Iran ta cimma yarjejeniyar farko da kamfanin jiragen sama na Turai Airbus domin sayan jirage 118, ko da yake ana jiran amincewa Baitul Malam gwamnatin Amurka akan wannan yarjejeniyar ita ma. Ana buƙatar amincewar jami'an gwamnatin Amurka ne kasancewa sama da kashi 10% na kayan aikin kera Airbus ana samun su ne daga Amurka. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ranar ubanni ta bana a Amurka ta zo mako guda bayan kisan gillan da aka yi a Orlando, jihar Florida, a wani club din 'yan luwaɗi da ya sanadiyar mutuwar mutane 49, waɗansu 53 kuma suka ji raunuka. Shugaba Barack Obama ya faɗa a jawabinsa na farko mako cewa a ranar iyaye da muke ciki, ina matuƙar tunani akan haƙƙin juna da ya rataya a kawunanmu. Ya kuma ba da shawara cewa kada mu taɓa mancewa da irin alherin da za mu nuna ta wajen ƙaunar juna kawai. Mutuwar ƙaunatattu ita ce tushen ranar ubanni. An fara kiyaye ranar ubannin ne ranar 5 ga watan Yuli shekara ta 1908, lokacin da wata majami'a a West Virginia ta keɓe ranar domin yin addu'o'in tunawa da maza 366 da suka mutu shekara da ta gabata a wata fashewa da ta auku a mahaƙar makamashin Cole.
Grace Alheri Abdi kenan ta karanto labaran duniya. To, manoman shinkafar Najeriya, musamman ma na jihohin Kebbi da Zamfara a arewacin ƙasar ta Najeriya, sun bayyana rashin jin daɗinsu da kiraye-kirayen da wasu ke yi cewa a buɗe kan iyakokin ƙasar a bar shinkafar ƙasar waje ta shiga Najeriya. Manoman suna adawa da waɗannan kiraye-kiraye. Ga Murtala Faruk Sanyinna da cikakken rahoton.
Akasarin masu yin kira ga buɗe kan iyakokin Najeriya domin shigowa da shinkafa, ciki ko har da mai martaba Sarkin Musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar, suna la'akari ne da tashin farashin shinkafar da ma sauran kayan abinci, lamarin da ya ƙara uzura matsanancin halin da 'yan Najeriya suke ciki. To, sai dai manoma a jihohin Kebbi da Zamfara da ke sahun gaba a noman shinkafa a ƙasar suna ganin da sake. Garba Muhammad Dandiga Ƙaraye shine kwamishinan aikin gona na jihar Kebbi kuma shugaban kwamitin noman shinkafa na haɗin gwiwar gwamnatin jihar da ta tarayya.
Wato, kiran da suka yi ba su taimaka ma gwamnati ba. Kamata ya yi su yi kira ga jama'a su tashi tsaye su yi noma a wuraren da ake iya noma rani. Tun lokacin da shugaban ƙasa ya ƙaddamar da aikin noma a nan jihar Kebbi, kamata ya kaji shugabannin al'umma sun hito sun tashi tsaye suna faɗin a hito a yi noman nan gadan-gadan. Ba a taho da rana tsaka a ce a bari a shigo da shinkafa ba. Kowace ƙasa abin da take ƙoƙari ta tsaya bisa ƙafafunta. Ya ma zama abin kunya ga ƙasa a ce abinci sai ta shigo da shi. Dole ne wasu matakan da za a ɗauka su zo da wasu 'yan matsaloli wanda suke masu wucewa ne. Abin da ya kamata shugabannin nan su yi su ƙarfafa ma jama'a gwiwa cewa wannan abin na ɗan lokaci ne.
To, amma kuma wasu na zargin manoman da nuna son kai wajen rashin amincewa da buɗe kan iyakokin ta yadda za su ci karensu ba babbaka sakamakon tsadar shinkafar. Wannan ya sa na tuntuɓi Alhaji Ibrahim S. Fulani Bakura, wani babban manomi a shirin noman rani na Bakalori a jihar Zamfara.
In ta Najeriya makanta lokacin da aka gina ta, an gina su ne da noma. Sannan abin kunya ne irin Najeriya ce sai an kawo mana abinci bayan gonakan noman da muke da su. Kuma ni nan inda nake gaya maka maganan nan, duk bayan wata uku muna samar da sabuwar shinkafa. saboda muna da bakalo ridam da yake kawo mana ruwa. Dalilin da yasa kaga abubuwan sun lalace sun tabarbare saboda manomi zai zo yayi noma, idan yayi noma sai kaga ko bashi bai iya biya farashin da suke sawa. To ya zo ya bata lokacin shi ya zo wannan kusan kashi 70 da 5 cikin 100 an daina noman. Amma yanzu wannan darajar da Allah ya kawo kusan yin ci maka duk gonakan da aka bari can da ba a noman su, yanzu an dawo ana noman su. Yanzu idan ka je wurin sayan magin da zaka miya, in kana sayan na naira 10 yanzu na naira 20 zaka sayi, kaga ba noman shi ake yi ba. Saboda haka bai kamata mutane su hito suna ta koraye-koraye ba.
Hatta gwamnatin jihar Kebbi ma da alama ba ta goyon bayan wannan bukatar. Kasancewar gwamnatin jihar Abubakar Atiku Bagudu shine shugaban kwamitin da shugaban kasa ya kafa na bunƙasa sha'anin noman shinkafa a Najeriya, kuma jihar Kebbi ce yake kan gaba a noman na shinkafa a duk faɗin ƙasar. To sai dai wannan bai hana ci gaba da yin kiraye-kirayen bude iyakokin ƙasar ba a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Wake na yin tsada, gero na yin tsada, shinkafa na yin tsada, a faɗa wa mutane
to a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Daga kudancin Najeriya kuma, kwamishinan 'yan sandan jihar Ogun ya musanta wasu labaran da jaridun ƙasar Najeriya suka buga cewa an kashe mutane 11 ko mahiye da haka a jihar ta Ogun, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilinmu Hassan Umar Tambol ya aiko mana.
Kwamishinan 'yan sanda na jihar Ogun, Abdulmajid Ali, ya musanta rahotannin wasu jaridun Najeriya cewa 'yan ta'adda sun kashe mutane 11 a ƙauyen Ogijo da ke jihar Ogun a kusa da jamhuriyar Benin. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Ogun ya musanta hakan ne a tattaunawar mu ta wayar salula. Ya ce mutane 3 aka kashe, ɗaya ya ji rauni.
To mutane nawa aka kashe ranka dade?
Wanda muka gani dai mun wa mun je ci ai. Jawa kina muka gani dai mun ga guda 3. Amma suka ce sun kai guda 5. To mun dai guda 3 muka gani, amma ya ce guda 5 ne, sai muka ce to shike nan guda 5 ne, guda 5 ne. Amma ba sauraron da guraren da su yan jarida suka samu nasu suka ce 15 ko 16.
To ranka dade, su wane ne su aka kashe waɗannan mutane?
Yan ta'adda ne, su yan militant din nan da ta yan bandas wanda suka rama aiki su ne su zo su fuskanci bututun ta bai. Yanzu tun da babu bututun mai suka kai suka fara irin dan kame-kame ta sace mutane. To daga nan kuma ka san ayyukan tasu ta cikin rani. Mun rubuta mun da ke matakai dai kan mutanen. Daga ruwa suka fito nan suke zama nan suke abin nan ɗinsu. So su yan militan ne muka wanda muke abin nan cuta su suka yi.
To ranke daɗe ba waɗannan mutane da sun hakashe ko akwai waɗanda suka ji ma rauni? Waɗannan mutane yanzu sun koma ga yin ta'addanci, waɗanne irin matakai ne kuke ɗauka domin ganin cewa kun shawo kan wannan lamari?
Insha Allah mun sha mutum kuma kwanan gada insha Allah za ka ga cewa akwai matakan da su gwamnati ba za su ɗauka a kansu. Kun sa mun yi reporting to the highest authorities ayyukan da suke ta yi. Ba nan kaɗai ba ne kwanaki ba haka suka yi don wani ɗauri wanda ke kusa da Areko. Su ne yaran suke su ne wanda suke Areko ɗin suke aika su bututu su suke sace mai suka sace mutane. Su kuma sun zama jigo kartu kama kansu a nan ta wuri ta bakin wurin nan. Banda an san cewa mara polisa nan zuwa ko kuma abin soja nan zuwa sai su shekar su ko ba cikin ruwa. Amma insha Allah za mu sha kansu, Allah ya yarda.
To wannan gari ranka daɗe yana kusa ga ƙasar jamhuriyar Benin. Kana ganin cewa daga jamhuriyar Benin suke zuwa koko a daga nan Najeriya suna aikata wannan ɓannar?
Daga nan yara mun yada yara da kuma yara mun yada yara mun yada.
To ranka daɗe menene saƙonka ga jama'a?
Mu dai ta bangaren polis insha Allah za mu ci gaba da sani da kuma tsaron da muka sani ta wanda muke ba mutanen Ogun kuma wasu alƙawari ce da ba rayukan su da kuma dukiyar su. Mu za mu ci gaba haka nan. Wannan sabon salo ne da ya fito mana kuma in Allah ya yarda za mu hau kai.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Babu kyautin da an yi a baya ko mun gani.
To idan muka tsallaka kan iyaka muka shiga makwabciyar kasar Najeriya wato Jamhuriyar Niger, garin Boso dake yankin Difa ya zama tamkar kango sai ƴan mutane kalilan jehi-jehi makonni biyu bayan harin da ƴan Boko Haram suka kai garin. Suka hallaka mutane 30 akalla, akasarin jama'ar garin ta gudu kuma har yanzu yankin na cikin hadari. Ma'aikaciyar muryar Amurka Emily Iob ta kai ziyara yankin na Boso, ga kuma rahoton abubuwan da ta gano kuma ta jiyo a garin. Na hassara kuma zan gabatar. Wannan kara da kuka ji a garin Boso ne, iska ce take kadawa kuma kohar wani gidan da aka bari a bude tana motsawa. A bayan gidan an bar kaya a warwatse cikin wani akwati a bude rabi da rabi, ga wani takalmi daya a gehe. Akasarin mazamna garin Boso sun gudu sun bar komi a cikin gidajensu. Kusan makonni biyu kenan yanzu bayan harbe-harben da suka faru a fadin garin. A cikin waɗanda suka bar garin akwai wani mai suna Alhaji Abba wanda ya bayani cikin harshen Kanuri.
Shiro gule an diyo bundu ta yanda dole na rine.
Cewa yayi gaskiya tsorace muke, ba mu da makamai dole mu ji tsoro, inji Alhaji Abba. Shi dai Alhaji Abba dan kasar Najeriya ne wanda ya gudun hijira zuwa Niger lokacin da mayakan Boko Haram suka tada kayar baya a kasar shi ta asali. To amma har Niger din ma bata tsira ba saboda kungiyar mayakan na kai hare-hare akan garuruwan kan iyaka. A 'yan shekarun baya hare-haren kungiyar sun tilasta ma jama'a kaura gari ya gari da kuma hokewa a sansanonin da aka kakkafa a cikin daji. Ba wannan ne harin farkon da aka kai Boso ba. Harin baya-bayan nan da aka kai magarin shine na ranar Juma'a 3 ga watan Yuni da misalin karfe 8 na dare. Wani mazamin garin mai suna Abdulaziz Zambada yana tuna da harin saboda gidan shi ba nisa da ofishin 'yan sandan da aka kai ma harin.
J'ai pris deux de mes enfants, madame a pris une. Le temps on est sorti, le temps de revenir, c'est là où le.
A cikin harshen Faransanci Abdulaziz yake cewa garin gudu ni na dauki ƴaƴana biyu, matata ta dauki daya. Kahin mu koma mu dauko ƴar mu har wani makami mai kwanso ya fada kan gidan mu.
Les enfants qui étaient endormis déjà étaient là, ma fille était dedans avec les deux enfants de mon voisin, bon c'est comme ça qu'ils ont.
Abdulaziz yace yaran sun riga sun yi bacci dama. Yata tana tare da ƴaƴan makwabta, haka dai abin ya ritsa da su. A bayanin da gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Niger ta yi bata ce an kashe farar hula ko ɗaya ba a cikin harin, a cewar gwamnatin sojoji kawai aka kashe. To amma kuma har yanzu akwai wasu gawarwakin mutane a yaryashi a cikin gidaje kuma ko ina warin gawa. Mazamna Boso da aka kiyasta cewa yawansu ya kai 25,000 yanzu akasarinsu sun bar garin. Mazamna wasu wuraren ma a yankin da suka tsorata sun gudu sun bar gidajensu. Yanzu haka dai an kiyasta cewa mutane 50,000 ne suka bar gidajensu. A wata kasuwar da ba kowa ga wata rubabbiyar gawar akuya nan a kekashe a cikin tsananin zahir rana. A gaba ga wani shagon da aka harhasa kayan ciki a warwatse. Babu ruwa a wurin, ba wuta, layin wayar talho baya aiki a wurin, kuma babu isasshen abinci a garin saboda ƴan Boko Haram sun kwashe mahi yawan abincin sun yi gaba da shi. To amma duk da haka, wasu mazamna garin kamar wannan mutumin mai suna Suleiman Salisu sun yanke shawarar ci gaba da zama a wurin. Suleiman Salisu ya ci gaba da cewa hankalin shi ya kwanta daga tilin sojojin da aka jibge a garin. Kuma ya ce da irin sana'ar da yake yi ta aski, ai babu wasu abokan ciniki sai su sojojin. Sannan ya ci gaba da bayani kamar haka.
Akwai mutane, yanzu ba mutane. A dole ne mu yi dikuraje kwa. Muna son mutane su koma kwa. Da abinci da za a taimaka mana. Da abincin da za a taimaka mana muke so. Da ruwa da Airtel kwa da Orange wannan a gyara su kwa.
A wannan rana ce kuma ministan harkokin cikin gidan ƙasar Niger Muhammad Bazoum ya jagoranci ta tawagar jami'an gwamnati suka kai ziyara garin a karan farko tun bayan harin. Sannan kuma suka shirya wani taron tattaunawa da jama'a domin su ƙara kwantar musu da hankali. Muhammad Bazoum ya yi bayani kamar haka cikin harshen Faransanci.
Les militaires sont là, vous l'avez constaté, un effectif conséquent, un dispositif nouveau, un autre moral. Toutes les conditions en effet pour que les populations.
Bazoum yace ga sojoji nan kuna gani, ga sunan da yawan gaske, cikin wani sabon shiri, cikin wani sabon kuzari. An dauki duka matakan da suka dace domin jama'a ta samu natsuwa da kwanciyar hankali, kuma wadanda suka gudu su koma gidajensu, inji ministan harkokin cikin gidan kasar Niger Muhammad Bazoum. To sai dai kuma wannan sai a hankali dan abu ne da zai dauki dogon lokaci tunda ƴan Boko Haram suna ci gaba da kai hare-hare a wajejen kan iyaka suna razana jama'a kuma suna takalar hukumomi akwai ma ranar da suka kai hari kan wani ofishin ƴan sanda a wani garin kan iyaka suka kwashi kayan da ke ciki hakan ko ya hawani ne jim kadan bayan wata tawagar jami'an gwamnati ta wuce ta garin
wai ka dake da mutuwa mai ban tsado sai soja When they get the motto, I'm a bank or a daughter. So, what they're beating in that a moot, I told her. Do what they're giving in that a moot, I told her. Why bring the arena, a careful, a keger, yet a carry.
Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda yanzu haka agogon mu ke nuna mana cewa ƙarfe 11:20 na sahi wato 4:21 yanzu agogon Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi ma saurare yanzu ga Grace Alheri Abdu da shirin bishara
Jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara mako guda da ya gabata wani mutum ya kai hari club din ƴan luwadi a nan Amurka ya kashe mutane 49 da kuma raunata waɗansu da dama ta haka shirin bishara ya gayyaci Reverend Muhammadu Dan Amarya domin yin bayani kan koyarwar littafi mai tsarki dangane da batun luwadi da madugo da kuma ƴancin da Allah ya ba kowane bil'adama na yi wa kansa zaɓin rayuwa ga bayanin Reverend Dan Amarya
Mai sauraro assalamu alaikum Barkanmu da saduwa a wannan lokaci lokaci da muke so mu yi magana da juna akan abinda Allah ke kyama abinda Allah baya so abinda Allah ke gaba da shi wannan abu kwa ya shafi abu mai kamar haka wanda wannan zamani ake fama da shi wato ma'ana abin da ya shafi ludu wato namiji ya kwana da namiji da kuma madigo wato ma'ana mace ta kwana da mace yi da kuma zina Allah ya gaya mana a littafin sa mai tsarki Leviticus sura 18 aya ta 22 Allah na cewa namiji ba zai kwana da namiji ba duk wanda yayi wannan abin kyama ne a wurin Ubangiji Allah na kyamar wannan irin aiki don haka me ya kawo irin wannan al'amari ta wurin kan dan adam ma iya ganewa cewa tun daga farko a cikin littafin mai tsarki a farko-farkon tarihin dan adam muna da labarin garin nan da ake kira Sodom da kuma ɗaya garin da ake kira Gomarata wanda suka shahara akan irin wannan aiki na shashanci sakamakon haka Allah ya kabantar da waɗannan garuruwa ma'ana ya halakar da waɗannan garuruwa Sodoma da Gomarata saboda aikin ludu madugo da zinace-zinace to me ya faru sai muka shigo a cikin wannan zamani na yau muna ga kaman kan mutane ya waye ashe ba waye waye ba kan ya tsage ne ma'ana an shiga wani zamani da ake kira zamanin yancin kai wato human right zamanin yin abin da aka ga dama wato way freedom waɗannan zamanai sai suka kawo yau har ma kokari ake wai namiji da namiji za a daura musu aure tare wannan abu baya da kyau ko kankani wasu kasashe na yamma har ma waɗannan irin kungiyoyin mutane masu wannan akida har ma suna kafa group group nasu shine ma muka ji abin da ya faru a kwanakin nan a kasar America inda wani dan bindiga dadi yaje irin wannan club na ƴan ludu da ƴan madugo ya bude masu wuta inda muke ji an fadi a radio da kuma television cewa ya halakar da rayukan mutane masu dimbin yawa wajen mutane 50 banda waɗanda suka samu raunuka wannan al'amari bai dadi ba Allah na kyamar zina Allah na kyamar ludu Allah na kyamar madugo Allah baya son waɗannan to amma kuma idan muka juya ta wani bangare batun kisa da shi wannan mutum yaje yayi Allah yace ba za ka yi kisan kai ba idan kuma har za a kashe mutum hukuma ita ce ke da iko ta zartar da shari'a a gamsu a tabbatar mutumin ya cancanci kisa amma ba kai wani kato ka dauki sanda ko ka dauki bindiga ka je ka kashe mutum wai saboda kai abin da yake yi ya bata maka rai ba a'a don haka muna cewa masu wannan mummunar sana'a ludu madugo da zinace zinace ku tuba ga Allah domin duk abin da mutum ya aikata akwai shari'a a rana ta ƙarshe za mu bayyana a gaban mahalicci za mu ba da lissafin kanmu ga Allah don haka a tuba ko kuma masu aqidar kisan mutane saboda mutanen sun yi wani abin da baka ji dadi ba muna cewa kai ma ka tuba abinda bai maka dadi ba ka sanar da hukuma ai irin sa ne ake cewa kar ka dauki doka a hannunka domin akwai masu dokar idan ma ta fuskar addini ne akwai masu shari'a ta addini a sadar da su mai sauraro zamu bayyana gaban Allah don haka duk abinda zamu yi mu yi abinda Allah ke jin dadin sa ba abinda Allah ke kyama ba Allah ya taimake mu
to amin reverend abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin reverend Muhammadu dan Amarya da kuma Tsion Girma da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom
To, Grace Alheri Abdi dai ba ta yi nisa ba ga ta nan yanzu da takaitattun labaran duniya.
Haka yake Halima, ranar ubannin bana a Amurka ta zo ne mako guda bayan kisan gillan da aka yi a Orlando, jihar Florida a wani club din ƴan luwaɗi da ya sanadiyar mutuwar mutane 49 waɗansu 53 kuma suka ji raunuka. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa a jawabinsa na mako-mako cewa a ranar iyaye da muke ciki ina matukar tunani akan haƙƙin juna da ya rataya a wuyanmu. Ya kuma ba da shawara cewa kada mu taɓa mantawa da irin alherin da za mu nuna ta wajen nuna ƙaunar juna kawai. Mutuwar ƙaunatattu ita ce tushen ranar ubanni, an kuma fara kiyaye ranar ubannin ne ranar 5 ga watan Yuli shekara ta 1908 lokacin da wata majami'a a West Virginia ta keɓe ranar domin yin addu'o'in tunawa da maza 366 da suka mutu shekarar da ta gabata a wata fashewa da ta auku a mahaƙar makaman Col. Shekarar da ta biyo wata mace kuma daga Washington, jihar Washington, da mahaifinta Gwauro ya rene ta ta kafa ranar uwaye daidai da ta ubanni ta kuma yi nasara. A shekarar 1910 jihar Washington ta yi bikin ranar ubanni maza ta ƙasa karan farko. Tsakanin shekara ta 1920 zuwa 1930 an yi yunkurin game ranar ubanni da uwaye su kasance ranar hutu ɗaya a matsayin ranar iyaye. Sai dai da yakin duniya na biyu ya ɓarke, masu talla suka buƙaci jama'a su kiyaye ranar ubanni a matsayin ranar karrama dakaru da suka yi wa ƙasa hidima.
A gaida Grace Alheri Abdu da kuma takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu. Kuma kamar yadda kuka sani yau ba mu da shirin dare saboda haka sai gobe da sahi da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a cikin hadda shirin Ciki da Gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma ka hemi sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri da barka da azumi zuwa ga Malam Ahmadu makaranta a birnin Kebbi da kuma Alhaji Aminu Umar magajin garin Gwandu da fatan dukan su suna nan lahiya da iyalansu tare kuma da jama'a su yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wadda ta karanto labaran duniya da wadda ta hada mana sauti Tsion Girma da injiniyan Mr. Al Santos Halima Jimro ke sallama da ku huta lahiya.